أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيوه لهدي أشرن لتيا قوات رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekara 1430 wanda ya daidai da 26 ga watan 5 shekara ta 2019. Wannan yana tambaya cewa yana so a yi magana akan abin da ya shafi itikafi a takaice. Kuma akwai wanda suke fahimtar wanda suna fahimtar cewa mutum ba zai iya zuwa ko mutum da yake mutuna ba ko wanka ba. Ibadar itikafi sunna ce daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ce a gyara masallatai, a inganta masallatai saboda masu sallah da kuma al'atifin masu yin itikafi. Haba kuma da Allah madaukakin sarki ya yi magana da Annabi Ibrahim alaihi salam, ya umarce shi da ya gina ɗakin Ka'aba, ya raya ɗakin Ka'aba, sai ya faɗa mai domin a samu waɗanda za su rinƙa sallah a cikin ɗakin Ka'aba, sannan wal qa'imin a samu kuma waɗanda za su rinƙa tsayuwa a ɗakin Ka'aba, wa ruk'is sujud da waɗanda za su rinƙa yin sallah. Shi yasa jumhur na malamai suka fassara wal qa'imina da cewa al qa'imina ma'ana masu zama, masu yin itikafi a cikin masallaci, wa ruk'is sujud su kuma su ne masu sallah a cikin masallaci. Da haka ibada ce wadda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ittifaqin malamai, tana zama wajibi ne ga wanda yayi nazar, yayi alwashi na yin wannan ibadar ta itikafi, to wannan za ta zama wajibi a kan shi. Kamar yadda kowane aiki ibada na nazar idan mutum yayi alwashi za ta wajaba a kan shi, to haka shi ma itikafi. Sannan yana daga cikin manufofin itikafi shine mutum yayi rayuwa mai tsawo a shekara, yana mu'amala da mutane, yana kai kawo, yana hada-hada, yana fira, yana surutu, yana komai, sai aka ware wani lokaci wanda zai keɓanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wannan lokacin, ya cire wannan mu'amalar da mutane da ya tsawon shekara yana yi. Kamar yadda ya tsawon lokaci yana cin abinci koyaushe safe da rana, da Ramadan ya zo aka iyakance cewa ga wani lokaci da za a aje abinci tukunna saboda a samu hutu, a samu nishadi na jiki, to haka shi ma itikafi yake dangane shi kuma da mu'amala da maganganu da fira da abubuwa da mutane, sai mutum ya keɓance inda bai da alaƙa da kowa sai alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine manufarin itikafi a shar'ance. Shi yasa duk itikafin da ya zamanto babu wannan manufar a ciki to ba itikafi ba ne. Ya zama cikin kazo itikafi yanda kake fira da mutane, za ka samu abokai a zauna a yi fira, a yi labari, a yi kaza, to wannan ba itikafi ba ne. Daidai yake da mu'amalar ka ta yau da kullum da ka saba a gida. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya shigo itikafi a masallaci, yakan sa ma a buga mai hema ne, tanti a cikin masallacin, zai tanti a cikin masallacin. Abinda zai fito da shi daga cikin tantin shi ne a yi sallah, an yi sallah ya koma cikin tantin shi a cikin masallacin ya ci gaba da zama. Daga wannan shi ne manufar itikafi, ka samu alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da shigar waɗansu mutane ba da wasu tira-tira na duniya ko wata alaƙa ta duniya. Daga daga lokacin da mutum ya zo itikafi ya ɗauko jarida ko ya ɗauko rediyo ko ya ɗauko waya ya taho da ita, wannan ya dai zo ya rage lokaci ne. Amma itikafi yanke komai ake yi, alaƙa tsakaninka da Allah kawai, ganawa da Allah, lokacinka duka na Allah ne. Shi yasa aka ce mutum ya zauna shi ne al-ukuf ɗin zama a masallaci. Ba wani abu da zai raba ka da masallaci sai wata larura ta dole ta rayuwar ɗan adam wadda za ka iya sa ka fita ka je ka zagaya bayan gida ko ka yi wanka idan buƙatar ta kama ko fitsari ko wani abu makamancin haka. Amma in ba haka ba, ba wani abin da zai fitar da mutum daga ciki. Shi yasa suka ce hatta sallah mutum in ya fita ya tafi masallacin juma'a ya yanke itikafin shi. Yasa waɗansu daga cikin malamai suka sa daga cikin sharuɗɗan itikafin ya zama a masallaci ne wanda za a iya yin juma'a a ciki, saboda kada juma'a ta zo ta yanke ma itikafi. Daga ibadar itikafi ana so mutum ya kaɗaita da gaɓoɓin shi gaba ɗaya da zuciyar shi gaba ɗaya ta zama ta fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin sharuɗɗan yin itikafi akwai musulunci, wanda ba musulmi ba baya inganta ya yi itikafi, itikafin shi baya inganta. Haka kuma daga cikin sharuɗɗan itikafi akwai hankali, wanda ba shi da hankali babu itikafin shi baya ingantuwa. Sannan daga cikin sharuɗɗan itikafi muhimmai akwai niyya, ya zama mutum ya yi niyya guda biyu. Niyyar shi ibadar itikafi ɗin da kuma niyyar yin itikafin don Allah subhanahu wa ta'ala, wayannan su ne niyyoyi guda biyu wanda sai da su kowace ibada take yiwuwa. Idan za ka yi sallah, ka yi niyyar wannan sallar da za ka yi, sannan kuma ka yi niyyar wannan sallar za ka yi ta ne don Allah. Wayannan niyoyin guda biyu in ba su haɗu ba, aiki baya karɓuwa, baya inganta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da kan ka zo itikafi ya zama ibada sai ka zo yi don Allah, kuma da niyyar itikafin ya zama Allah kaɗai kake nufi. Da kan ya zama to ka zo itikafi kana zaune kullum kai ne ka ɗauki waya, ka ɗauki hoto ka tura a Facebook, ka tura a WhatsApp, ga ma a masallaci, ga ma a kaza, wannan ka san abin da ka zo yi, ka zo riyaje nan da tallata aiki. Da haka wannan ibada ce wadda don Allah kaɗai ake yinta. Shi yasa ka koya bayyana ta, shi ya fi inganci, ya fi kyautatuwa a cikin ibada. Amma kowa ka ɗauka ga munan muna itikafi, ka kira wannan muna masallaci muna itikafi, wannan ya kira ka a itikafi muke yi, ai kaza, kowa sai ya sani, a taya mu addu'a muna mun shiga itikafi, ya sa ya tura a DP, ya sa a wasu, kowa ya sani ya san ya tafi itikafi. Tun daga nan ka san wannan ibadar ba Allah kadai aka nufa da ita ba, akwai wata manufa a cikin ta. Haka duk ibada tana buƙatar ikhlasi da neman yarda Allah subhanahu wata'ala a ciki. Haka mutum ya yanke kanshi daga duk wata mu'amala, duk wani zama da za a yi haifira a lokacin itikafi, ka cire kanka daga cikin wannan firar. Duk wani abu wanda ba ibada ba ne, ka raba kanka da wannan al'amari. Alaƙarka da mutane kawai ta zama abu na dole, magana ta dole wadda ta kama, sai dole za ta sa a yi sannan ka yi magana. Wannan shi ne abin da ake buƙata, wannan shi ne mutum zai zo ya zauna ya yi ibadar itikafi wadda take karɓaɓɓiya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma wani ma za ka samu ya fi samun abokan fira, ya fi samun abokan harkoki idan ya samu zuwa wurin itikafi. Wataƙila a harkokin shi da al'amuran shi ne da kullum baya ba shi dama ya zauna a cikin mutane. Sai ga mutum ya zo itikafi, ya zo ya fita an sha ruwa, an zauna a wurin dandazon cin abinci da buɗe baki har a kusan kiran sallar isha'i. Ana nan a zaune, ana fira, ana cin abinci, ana labarai har a gama. Mutum ya ɓata tsakanin magariba da isha'i gaba ɗaya ya tafi a buɗe baki a matsayin shi na mai itikafi, wanda ya zo ya ribaci lokacin shi da ya ce da shi a rayuwa. Da haka ibada sai mai matuƙar mahimmanci, amma kuma idan mutum bai yi wasa ba zai ɓata ta da wasu abubuwa wanda za su zama marasa amfani a al'amuran shi na yau da kullum. Wannan shi ma tambayar tana da alaƙa da wannan da ta gabata, cewa ya halatta mutum ya shiga itikafi da waya handset. Inda itikafin zai yi da gaske ba ta da amfani. Inda yana so ya yi itikafi da gaske, duka waɗannan abubuwan ba su da amfani. Duk wani abin da zai iya ɗauke hankalinka daga abin da kake yi, to sai ka raba kanka da shi. To wannan shi ne za ka iya amfanuwa yadda ya kamata. Wannan yana cewa mutum ne ya tsinci dabba tinkiya kuma bai samu mai ita ba, ya zai yi da wannan dabba? Idan mutum ya yi tsintuwa, fa'ida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce falyu arifu sana, ya yi cigiya shekara ɗaya. In ka tsinci abu za ka yi shekara ɗaya kana cigiya, ko yaushe ko ina duk inda ka san ya kamata a yi cigiya, aikinka ne ka yi shekara ɗaya kana yi. Idan ba za ka iya ba, sai ka ɗauki abin ka je ka kai wurin waɗanda alhakin abin yake kansu, sai ka je ka kai gidan mai unguwa ko ka kai gidan hakimi ko gidan dagaci, ka fita daga wannan al'amarin kenan. Amma idan ba kai ba wannan haƙƙi ne a kanka, za ka yi cigiya tsawon shekara ɗaya kana neman mai shi. In ba ka samu mai shi ba, sai ka yi mai sadaka da shi. In kai mai sadaka da shi, idan ya zo kuma ya samu daga baya, aka samo mai shi daga baya, sai ka biya shi abin shi. Idan kuma ya yafe ya yarda da sadakar ya karɓe ta, shi ke nan sadakar ta zama tashi. Amma in ya ce bai yarda da sadakar ba, sadakar ta zama taka, kai sai kai za ka biya wannan abin da ka yi sadaka da shi. Za ka idan mutum ya yi tsuntuwa irin wannan, sai ya kai abin da ya fi dacewa, shi ne zai ya kai inda ya kamata, zai ya kai wurin mai unguwa ko wani wanda yake da alhakin kula da waɗannan abubuwa, shi ne ya fi dacewa. Sadaka wannan ba sadaka ka yi ba, katin ne ne in ka yanka a gida, katin ne ne ba sadaka ka yi. Haka shi ne sai ka ɗauke ta ka je ka kai inda ya kamata a yi sadaka da shi.
Akwai abin ƙila da irin ƙima sosai. ko dani jira ka wani kudi ko ai shi ma irin wanda zai da daraja kila sosai ko kima shi ma sai an yi shekara ana cike shi
ke komai rashin abin nan din abu komai rashin kima idan kai ba shi da kima a wurin ka wata kila a wurin me shi yana da kima wanda ka tsinta duk wani abu da ka gani akwai wanda abin yana da muhimmanci a wurin shi dan za ka yi amfani da shi to wannan ka san ka yi amfani da haƙƙin wani sai ka biya shi wannan ya ce yara sun ɗibo alayyahu masallaci sun ɗibo alayyahu a masallaci yara su kamata a yi amfani da shi shi masallaci akwai alayyahu shi alayyahu ai ba da kanshi yake fitowa idan wanda yake fitowa da kanshi ne haka kawai ba na kowa ba ne wanda ba na kowa ba kamar yadda ciyawa take fitowa a hanya ba ta kowa ba wannan kowa yana iya yin amfani da shi amma idan abin da wani ne ya sa wani ne ya shuka to wannan ya zama haƙƙin wani idan an ɗiba ba da izinin shi ba wannan an yi sunan shi sata a cikin hirzi sai a duba in ya kai misali ko sai a yi misali in bai kai misali ko kuma sai a je a nemi mai shi a mayar mishi ko a biya shi haƙƙin shi haka idan abin na wani ne to an ɗauki abin wani ne hukuncin shi hukuncin ɗaukan abin wani idan kuma haka nan ne wuri ne wanda ba kowa ya sa ba da kanshi kawai ya fito to wannan dama abu ne wanda kowa zai iya yin amfani da shi yana daga cikin hanyoyin mallaka a shari'a shine abubuwan da suke na al'umma gaba ɗaya wanda ba na kowa ba wanda kowa zai iya yin amfani da shi wallahu a'lam. Darasin da ya gabata mun kammala karatu a suratul Taghabun za mu tashi a suratul Munafiqun.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza ja'akal المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
سورة المنافقون سورة daga cikin surori waɗanda suke an saukar da su bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa Madina domin ba a fara samun munafunci ba sai bayan hijira zuwa Madina. Munafunci dama abinda yake haifar da shi a cikin mutane shine jin tsoron musulunci sai ya sa mutane mutum sai ya bayyana cewa shi musulmi ne alhalin kuma a zuciyar shi ba haka ba ne. To a Makka dama musulmi an riga an fi ƙarfinsu su ne masu rauni su ne ake azabtarwa ma ana wahalar da su ba wani wanda zai zo da a zahiri ya bayyana cewa shi musulmi ne amma a zuciyar shi ba musulmi bane, ba zai yi wa a samu munafunci a Makka ba kafin hijira. Da aka an fara samun munafunci ne daga lokacin da daular musulunci ta yi ƙarfi, ta kafa a Madina, ya zama musulunci yana da daula ya gagara. Da aka waɗanda suke so su kare kansu sai su bayyana cewa su ma musulmi ne a zahiri, amma kuma a zuciyarsu su ba musulmi ba ne. Da aka wannan surar tana daga cikin surori na Madina wanda aka saukar da su bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ana kiranta da suna suratul munafiqun saboda abinda surar ta kunsa na bayani akan halayen munafikai da kuma sifofinsu. Ta kunshi bayani akan halayen munafikai da kuma sifofin munafikai din da kuma irin yadda ake mu'amalantar munafikai. Da haka sai ake kiranta da suna suratul munafiqun saboda wannan. Ta fara da bismillahir rahmanir rahim. Allah ce idza ja'akal munafiqun, ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ce idan munafikai suka zo maka, ma'ana suka zo wurinka ya rasulullah, qalu sai su ce maka nashhadu innaka la rasulullah, suna cewa min shaida lallai tabbas kai manzon Allah ne. Wannan shine abin da suke faɗa da bakinsu, cewa min shaida cewa tabbas kai manzon Allah ne. Sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu, ai Allah ya san cewa kai manzon shi ne. Baya buƙatar shaidar munafikai sai sun shaida sannan zaka tabbata kai manzon Allah ne. Tunda Allah ya san kai manzon Allah ne, to baka buƙatar shaidar kowa, baka buƙatar tabbatarwar wani, an gama kenan. Tunda Allah ya shaida ya tabbatar da haka, Allah ya sani cewa lallai kai manzo ne na Allah. Wallahu yashhad, kuma Allah ya shaida yana tabbatarwa yana shaidawa cewa innal munafiqina lakadibun, lallai su munafikai da suke faɗan wannan magana suna cewa nashhadu innaka la rasulullah, Allah ya ce tabbas Allah ya san ƙarya suke yi. Abinda suke faɗa da bakinsu ƙarya ce, domin abinda ake ce ma alkadib, abinda ake ce ma ƙarya shine magana ta fito ta saɓa ma waƙiƙi, a faɗi abinda yake saɓanin waƙiƙi. Da haka yanzu su sun ce mun shaida cewa kai manzon Allah ne, amma a waƙi'i a zuciyarsu ba haka ba ne, ba su shaida da haka ba. Da haka kenan abin da suka faɗa ya zama ƙarya. Kenan wannan abin, wannan ayar ta farko abin da take fara tabbatar mana na sifar munafikai shine sifar ƙarya. Da haka ƙarya tana daga cikin manya-manyan sifofi na munafikai. Ita ce majihu, ita ce asasi, da ita ce ma suka zama munafikan, domin suna cewa su musulmi ne alhalin su ba musulmi ba ne, su masu imani ne alhalin su ba masu imani ba ne. Da haka wannan mummunar sifa ta ƙarya ta tabbata cewa sifa ce daga cikin sifofi manya-manya na munafikai. Shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa daga cikin alamomin munafikai guda uku shine idza haddatha kadhaba, shine in zai yi magana zai yi ƙarya. To wannan ita ce ɗabi'a ta munafikai, yin amfani da wannan sifar mafi munin sifa. Domin sifar ƙarya ita ce sifar da dukkan halittu gaba ɗaya, halittu gaba ɗaya sun yarda cewa ƙarya mummunar ɗabi'a ce. Babu wasu mutane wanda ba su yarda da cewa ƙarya mummunar ɗabi'a ba ce, sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne, masu addini ne ko marasa addini, kowace al'ada a duniya gaba ɗaya an yarda ƙarya mummunan aiki ce. Da haka duk kafircin kafirin danganta shi da maƙaryaci ne sai ya yarda cewa ka aibanta shi, ka ci mutunci shi. Da haka ko maƙaryaci ka ce mai maƙaryaci, ka ƙaryata shi sai ya ji cewa an cutar da shi an ci mutunci saboda munin ƙarya. Da haka Allah a nan ya tabbatar cewa wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun, Allah ya shaida cewa lallai munafikai maƙaryata ne, duk munafiki maƙaryaci ne. Za mu iya cewa duk maƙaryaci munafiki ne? Mun yarda cewa duk munafiki maƙaryaci ne, amma duk maƙaryaci munafiki ne? Ba duka ba ne. Amma duk maƙaryaci ya sifanci da sifa ta munafiki. Duk maƙaryaci yana ɗauke da wata a sifa ko wani hali babba na munafikai. In dai mutum maƙaryaci ne ko bai zama munafiki tsantsa ba, to ya ɗauki wani ɓangare na munafinci, shi ne alaƙar abu. Zai iya zama mutum maƙaryaci ne amma ba tsantsar munafiki ba ne, bai zama munafikan khalisan ba, amma dai shi wani ɓangare ne na munafinci. Saboda me? Saboda shi maƙaryaci ne. Da haka Allah ya danganta munafikai da cewa maƙaryata ne su. Me yasa suka kare kansu, ba a yaƙe su kamar yadda ake yaƙar kafirai ba, ba yi jihadi a kansu na makami kamar yadda aka yi jihadi na makami a kan kafirai ba. Don ya gabata mun ji Allah ya ce, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina, ka yi jihadi ga kafirai ka yi kuma jihadi ga munafikai. Amma ba mu ga an yi jihadi na yaƙar munafikai da makami ba. Me yasa ba a yaƙe su da makami ba? Allah ya ce, ittakhadhu aymanahum junnatan fa saddu an sabilillah, sirri rantsuwar da suke yi, cewa wallahi mu masu imani ne, wallahi mun shaida kai annabi ne, wallahi mu muna tare da ku. Yahlifuna billahi innahum laminku lama'akum, suna rantsuwa da Allah cewa suna tare da ku, amma ba sa tare da ku. Sirri wannan rantsuwar, Allah ya ce ta zama musu zunnatan, ta zama musu garkuwa wadda suke kare kansu da ita. Suka fitar da kansu daga jerin kafirai da za a yaƙe su, sai suka kare kansu da rantsuwar da suke yi. Fasaddu an sabilillah, da haka suka kauce daga hanyar Allah. Amma idan an yi magana sai su rantse da Allah su ce wallahi su masu imani ne. To wannan rantsuwar ita suka rike a matsayin kariya gare su, wadda za ta rinka ba su kariya, ba za a yaƙe su kamar yadda ake yaƙar kafirai ba. Wannan sai ya sake ba mu wata sifa daga cikin sifofin munafikai, shi ne yawan rantsuwa. Yawan rantsuwa yana daga cikin alama, daga cikin alamomi ta munafikai. Koyaushe rantsuwa, duk wani abu da zai sai ya ta rantsewa, shi da kanshi yana shakkar kanshi. Da haka duk abin da ya faɗa yana jin cewa abin nan ba zai karɓi kai tsaye ba, sai ya haɗa da rantsuwa, ya rantse da Allah, ya rantse da girman Allah, kaza kaza ne. Da haka wannan sifa sai ita ma daga cikin sifofi na munafikai, suna ɗaukar rantsuwarsu ta zama musu kariya. In za ka yi ciniki da shi, in zai cuce ka, sai ya rantse ma da Allah, wannan original ne, sai ya rantse ma da Allah kaza ya siyo, sai ya rantse ma da Allah ba riba a ciki, bai ci riba ba. Ittakhadhu aymanahum junnatan, za su rike wannan rantsuwar tasu ta zama musu kariya wadda za su iya cutar da mutane da ita. To haka kuma munafikan suke yi, sun rike rantsuwar ta zama musu kariya wadda za ta sa ba za a yi musu hukuncin da ake yi ma kafirai na zahiri a fili ba a nan duniya. Fasaddu an sabilillah, sai suka kauce daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne abin da suke yi. A wata ƙira'ar kuma suna karanta shi da ittakhadhu imanahum junnatan, sun rike imaninsu da suka yi na zahiri din da suke cewa su musulmi ne, sai ya zama musu kariya, sai ya zama imanuhum, ma'ana imanin da suke yi na zahiri shine sai ya zama musu kariya. Anan kuma ittaqadu aymanahum qira'al jumhur, sun rike rantsuwar da suke yi ta zama musu kariya, ta zama musu kariya daga hukunce-hukunce na duniya. Sai Allah ya ce innahum sa'a ma kanu ya'malu, lallai su munafikan nan abinda suke aikatawa ya munana, suna aikata mummunan aiki ta hanyar ƙarya da suke yi ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma yin amfani da rantsuwa da suke yi domin ƙoƙarin kare kansu daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma azabar mutane a nan duniya, domin azabar Allah tana nan a kansu matuƙar ba su tuba ba. Da haka sun riƙi wannan aiki ya zama musu shine ɗabi'a. Da haka Allah ya ce abinda suke aikatawa ya munana, wannan mummunan aiki ne, mummunan al'amari ne suke aikatawa. Sai Allah ya ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru, wannan kuma al'amarin munin aikin nasu da ya zama ya kai matuƙa wurin muni, abinda ya sa saboda annahum amanu, su sun yi imani, sun nuna su masu imani ne, sun ce nashhadu innaka la rasulullah, kenan sun yi imani a zahiri a baki. Thumma kafaru, sannan suka kafirce, a ina suka kafirce? Suka kafirce a zuciya, shine amanu thumma kafaru, sun yi imani sannan sun kafirce. Fa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, in sun zo wurin masu imani su ce mun yi imani mu duk daya ne, in sun koma wurin irin su sai su ce muna tare da ku, kawai izgili muke yi ma wa'ancan, muke nuna musu muna tare da su. Da haka Allah ya ce zalika bi annahum ka'amalu thumma kafaru, aikinsu ya munana, ya zama mummunan aiki ne saboda sun yi imani sannan kuma suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi wannan aikin. Fa qubi'a ala qulubihim, sai Allah madaukakin sarki ya kulle zuciyarsu, in ba kullewar zuciya ba, ba yadda za a yi karayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsawon shekaru, kuma baka iya yin imani da manzon Allah. Wannan zai tabbatar maka da cewa lallai tabbas Allah ya kulle zuciya, shine fatubi'a ala qulubihim, Allah ya kulle zuciyar, ya sa murfi, ya toshe zuciyar, don haka babu wani alkhairi da zai iya shiga, ba wani abin da za a iya faɗa su fahimta su gane, babu wani abu da za su gani na mu'jiza ko na aya ko na hujja ya iya gamsar da su. Saboda me? Saboda fatubi'a ala qulubihim, Allah ya riga ya toshe zukatansu. Fahum la yafqahuna, dan haka ba sa fahimtar komai, gangar jikin ce kawai irin ta mutum, amma ba abin da za a gane. In ba haka ba kana zaune ka ga Allah ya aiko da wahayi daga mala'ika Jibril, kun je kun zauna kun yi mitin kun ɓoye ku yi kaza ku yi kaza, kafin ku zo an yi bayani ga abin da kuka shirya, a fito da abin a bayyana shi a tona asiri, amma duk da haka mutum ya kasa yin imani. Shi ya sa malamai suka ce wannan yana daga cikin mafi girmar uqubar da Allah zai yi ma bawa a duniya, shine Allah ya kulle zuciyarka. Uquba kenan a duniya, dai babu wata uquba da ta kai wannan, duk wata uquba da za ta biyo baya mai sauki ce, amma Allah ya maka uquba ya kulle zuciyarka, ya zama ana karanta alqur'ani ba ka jin komai a zuciyarka, ana wa'azi ana bayani ba ka jin komai, ana abu duk abin da ake yi ba abin da yake tasiri a zuciyarka, to wannan ƙarshen uquba kenan da Allah zai yi mabawa a duniya. Duk wata uquba da bala'i da Allah zai jarrabe ka da shi a bayan wannan ne. akwai wanda Allah zai yi mai ni'imar kuma yayin wani laifin da Allah zai kwasa ni'imar ya ci gaba da zama a haka ni'imomin uqubar zuciya suna da yawa da Allah yake yi ma bayi shi yasa a wani wurin Allah yake kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun ayyukan da mutum suke aikatawa na sako da zunubi su ne suka kulla zuciyar suka sa tsatsa domin zunubi kamar tsatsa ne yake zuciyar mutum fari take idan kai zunubi kwaya ɗaya sai a diga ma tuban baki a jiki tsatsa ta fara tabawa kenan in ka tuba ka nemi gafara sai a kankara wannan dattin idan baka tuba baka ƙara wani sai a ƙara sawa sai ai kai lokacin da gaba ɗaya zuciyar ta rufe da wannan tsatsa manzo Allah ya ce shine ma'anar kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun shi yasa manzo Allah ya sifanta irin wannan zuciyar da cewa kalkuzi mudazziyan kaman kofi ne mun san kofi yanda yake sai aka kifa shi sama a ƙasa duk yanda ka kai ga zuba ruwa a ciki ba zai taba shiga ba sai dai zuba a bayan kofin ya zube a ƙasa to haka ake mayar da zuciya a kwana ana wa'azi ana nasiha ana bayanin hukuncin Allah ana bayanin azabar Allah ana bayanin ni'imar Allah amma ko a jike shi abin da yake yi din nan haka zai ci gaba da yi ɗabi'ar da yake da ita haka zai ci gaba da ɗabi'ar ba zai canza ba to Allah ya riga ya kulla zuciyar kenan shine fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahuna ba za su fahimci duk abin da ake yi ba shi yasa za ka ga wani kana mamaki to ba abin mamaki ba ne in Allah ya kulla zuciyar mutum mutum ana cewa gashi ana faɗa ma mutum Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza amma duk ya ƙi bi ya ƙi karɓa shi dai ga abin da ya sani nan kawai ga abin da ake yi ga tsaro ƙungiyarsu ga tsarin jam'iyyarsu ga tsarin tafiyarsu kawai shi zai yi duk ayar da za ka kawo mai ba zai fahimce ta ba duk hadisin da za ka karanta mai ba zai fahimta ba saboda ne saboda Allah ya riga ya kulla zuciyar da haka idan Allah ya kulla zuciyar mutum to lallai yana da aiki ja wurin ganin yadda zai tuba ya koma zuwa ga Allah har Allah ya mai agaji ya buɗe mai zuciyar akwai wanda da zai san zuciyar a buɗe take amma ta kulle wanda da za ka san zai ji ba abinda yake jin daɗi a rayuwarshi irin ya ji ana karanta alkur'ani zuciyarshi tana daɗi yana farin ciki yana jin daɗi amma a haka in zuciyarshi ta kulle zai koma yana jin in ana karanta alkur'ani zai jin daɗi a jikin shi saboda an cire wannan ni'imar bai gode ma Allah a kanta ba an riga an jarrabe shi da wannan azaba ta kullewar zuciya da haka Allah maɗaukakin sarki ya yi musu haka ne saboda wannan mummunan zunubin da suka aikata zunubin munafunci sun yi imani da baki sun kuma kafirce ma Allah da zuciya to sai Allah ya kulle zuciya ga su dai suna zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a saukar da wahayi Allah ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana an saukar da wata sura ko an saukar da wata aya sai su rinka duban junan su wanda yana cewa waye wannan zai kara waye wannan sura za ta kara mai wani imani yanzu wani imani za ka kara da wannan ya Allah ya ce fa amman ladina amanu fa zadatuhum imana amma masu imani a wuri daya suna zaune a wuri daya wannan tana ƙara musu imani wannan kuma tana ƙara musu kafirci shine amman ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun fa amman ladina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim sai ta ƙara musu jacci akan jaccin da yake cikin zuciyarsu saboda sun ƙara kafirce ma wata aya sabuwa da ta zo a wani wurin ya ce in aka saukar da aya nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarf an saukar da aya sai wanda ya kalli wannan akwai mai ganin mu in ba mai ganin mu sai su sabe su gudu aje a tattauna kaji wai kaza ake cewa wai kaza aka ce to wannan yasa zuciyar ta gaba kullewa gaba daya daga ba wani abu da za a karanta musu na alqur'ani ko na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya amfanar da su da komai daga Allah yace fahum la yafqahuna tunda an kulle zuciyar ba za su taba fahimta ba zaka ga mutum ga fahimta an zo harkar duniya harkar kasuwanci harkar aiki ga kwakwalwa ga gane abubuwa amma da an zo bayanin addini sai ga kwakwalwar ta ki gane ba ai ta bayani ba zai gane ba amma zai je yayi karatu wancan karatun yayi wancan aikin duk wani abu da ya je ya koya zai iya amma da an zo harkar addini sai ka zo shi kwakwalwar ta yi nauyi ba ta ganewa sai a hankali shi ne fahim la yafqahuna kina ba su fahimci abin ba kwata-kwata domin idan ba mai fahimta ba ne daƙiƙi ne ai ba zai fahimci komai ba na duniyar da harkokin komai ba zai rinka ganewa ba amma duk inda ya shiga zai gane amma da an shigo harkar addini ba zai gane ba to wannan ya samu matsala kenan fahum la yafqahuna ba su taba ganewa ba an kulle zuciyar kenan daga lokacin da mutum ya samu kanshi a irin wannan matsalar babban aiki shine ya tashi ya nemi magani kawai me magani na zuciya wanda yake warkar da ciwon zuciya kaji baka gane komai zai je yi karatu yayi jami'a yayi dishi amma da ka zo ana karanta mai Qur'ani sai ka ji kaman yau ya musulunta harfan da kyar bakin da kyar komai da kyar baya iyawa kuma bai ma so din ya tsaya ya iya saboda ya riga ya gamsar da zuciyar shi cewa shi a wannan bangaren shi bai da rabo a nan shi inda yake da rabo wani wuri ne daban shi bai wasu ba a nan take ba ya gamsa har a zuciyar shi yana da yaqini akan haka daga haka zai rinka tafiya zai ci gaba da rayuwa har ya mutu a haka daga shi ne fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun an riga an kulle zuciyar ba za su fahimta ba amma in yana so ya fahimta zuciyar buɗaɗɗiya ce ba abinda ba zai iya fahimta ba shari'a ce Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ita bayyananniya a fili warawara komai a bayyane yake ba wani abu wanda yake a koye ba wani abu a lungu wanda sai an wahala ake ganewa komai a fili yake Qur'anin gashi nan wanda bai taɓa sanin wani abu na kalma ta larabci ba a can wata ƙasa uwa duniya zai karanta shi kamar yadda balarabe yake karantawa ba ruwan shi da wani yarenka ko wata ƙabilarka wanda ba balarabe ba sai ya fi balaraben ma ƙwarewa a iya karanta alƙur'ana saboda yanda Allah ya saukar da shi wala qad yassarna alƙur'ana lidhikr fa hal min muddakir amma duk da haka mutum ya zauna ya ce wai shi ba zai iya ba shi bai da wannan baiwa shi bai da wannan ganewa wannan sai dai ka tausaya mai kawai ka bar shi ya riga ya fada fa kubi'a ala qulubihim fahum la yafqahu wannan surar tana da sababin nuzul sababin saukar da surar gabaki daya Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu yake cewa wata rana mun fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwayoyi daban-daban sun zo waɗansu a cikin riwayoyin suna cewa yakin Tabuka ne waɗansu suna cewa yakin Banil Mustalif ne bayan mun fita da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wasu daga cikin munafikai wata rigima ta haɗa tsakanin wani daga cikin muhajirun da wani daga cikin ansar wani abu ya haɗa su suka ɗan yi rigima a tsakanin su sai wannan da yake cikin ansarin sai ya je ya kai ƙara wurin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafukai sai ya faɗa mai ga abin da wannan muhajirun ya yi min sai Abdullahi ibn Ubay yake cewa abinda kuka yi musu ne wannan abinda kuka yi musu sun zo kun taimaka musu kun ba su wuri kun ba su abinci yanzu sun koci sun samu wadata za su koma kuma su fara cutar da ku. Da haka wannan ya yi daidai da karin maganan da masu iya magana suke cewa san min kalbaka ya akulu, ka kosar da karanka ya cinye ka. Wannan shi ne abin da yake tsakaninku da waɗannan mutane. Sun zo an koro su daga garinsu, ba su da komai, kun zo kun taimaka musu, sun samu ƙarfi, sun samu kaza, da haka yanzu za su zo su fara yi muku abin da yake na cutarwa. Da haka yanzu abin da za a yi, kada ku je ku kai komai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abinci. Ku kyale su har sai sun watse daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan kuma in mun koma gari, mun koma Madina, in mun koma Madina dole a ɗauki mataki. La yakhrujanna al'azzu minha al'adl, su da suke ganin su ne suke da ɗaukaka, suke da izza, za su fita daga garin a ƙasƙance. Za mu fitar da su a ƙasƙance, tunda suna ganin suna da daraja, suna da ɗaukaka yanzu a gari, za mu kore su mu ƙasƙantar da su. Shine abin da ya faɗa ma waɗannan mutanen nashi. Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu ya ce sai na ji abin da ya faɗa. Da na ji abin da ya faɗa, sai na je na faɗa ma baffana. Baffan shi a nan a riwaya ya ce sai na ba da labari na faɗa ma anni. Amma Al-Hafiz ibn Hajar ya ce abin da yake nufi shugabansu, shugaban ƙabilarsu, shi ne Sa'ad ibn Ubada. Ya faɗa ma Sa'ad ibn Ubada, shi kuma Sa'ad ibn Ubada ya je ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ga abin da Abdullah ibn Ubay ibn Salul yake faɗa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a kira Zaid ibn Arqam din, tunda yaro ne shi ƙarami a lokacin. Da aka zo da shi, manzon Allah ya tambaye shi, sai ya maimaita ya faɗi ga abin da ya ji sun faɗa. Sai manzon Allah ya sa a je a kira Abdullah ibn Ubay. Aka kira shi, aka zo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Manzon Allah ya tambaye shi ga abin da kuke cewa, an ce kun ce kaza da kaza da kaza. Sai ya rantse da Allah, wallahi tallahi ƙarya ake mai bai faɗi wannan maganar ba. Ya dinga rantsuwa, nashhadu innaka la rasulullah, mun shaida kai manzon Allah ne, wallahi kuma ba mu faɗi wannan maganar ba, ƙarya ake mana. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya yarda da abin da ya faɗa. Sai aka ƙaryata Zaid ibn Arqam, ya ce na shiga damuwa tunda nake a rayuwata ban taɓa shiga damuwa irin wannan ba. Manzon Allah ya ƙaryata ni, ya gaskata su, na koma na je na samu wuri na zauna, ba na fita, ina cikin ƙunci da damuwa. Kawuna ya zo, baffana ya zo ya same ni, yake cewa ga abin da ka ja ma kanka kenan, ka sa manzon Allah ya yi fushi da kai, manzon Allah ya ƙaryata ka, ka ja mana. Da haka yana cikin ƙunci da damuwa, ya ce ina zaune. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya turo aka kira ni. Da na zo, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya karanta min wannan sura. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wa hayya ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace sai manzon Allah ya gaskata ni, ya ƙaryata Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Da haka labarin abin da zai zo na ayoyin surar a ciki duka suna da alaƙa ne da wannan kissa, da abubuwan da aka faɗa a cikin maganganun da suka faɗa, da kuma irin martani da Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar musu dangane da wannan maganar da suka faɗa. Da haka siyakin ayoyin gaba ɗaya zai zo ne a kan wannan sababin da kuma wannan kissa, kuma zai sake fito mana da wasu daga cikin alamomi da sifofi na munafukai.
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلهم الله أنى يؤفكون
الله من أوقات سركيتي وإذا رأيتهم أتن أنفى السفر تتباط أني تتكن زوجي يرسل فأبند السفر هذا باكي قرياني زوجي يسبع حكا تتبع سياك داو بياني أتن سورة تتزاهر الله يقول وإذا رأيتهم أنك جنسوا أبيني أئلو تعجبك أجسامهم jikins zai baka sha'awa kaga mutane sosai da ƙarfin su da komai da shigar su da komai ta kamala ba wai wasu mutane ne da wata shiga da wani irin halitta daban ba in ka gansu to ajibuka a samu sai sun baka sha'awa a ido ganin ido wurin shiga da komai da yanayin jikin su da yanayin halittar su wa in yaqulu in kuma suka yi magana in za su yi magana tasma ali qaulin sai ka saurari maganar su akwai iya magana akwai iya bayani za su yi ma bayani filla filla su gamsar da kai cewa da gaske suke alhalin azuciyar su ba haka bane da ta aida in ka gansu ga sunan gwanin ban sha'awa a baki in za su yi ma magana za su yi ma magana gwanin ban sha'awa akwai iya tsara magana akwai iya tsara bayani wa in yaqulu tasma'a li qawli in za su yi magana sai ka saurari maganar su saboda iya magana da kwarewa amma duk da haka da surar jiki da iya magana ka annahu khushubun musannad sun sun zo sun zauna a wurin wanda yake wuri na ilimi da karantarwa kai ka ce khushub ne kamar irin itace ne kamar katako irin ice kututturen bishiya da aka saro ice kamar irin falwaya ko wani ice makamancin haka to haka suke ba su da bambanci da ice saboda ba sa fahimtar komai ba sa tasirantuwa da komai babu wani imani a tattare da su da haka yadda ice yake haka suke ka annahum khushub kamar ice ne su itan ma wani iri musannada kamar ice ne wanda aka jingina shi a jikin katanga me yasa ba a ce kamar ice wanda aka kafa shi ba saboda an kafa shi akwai yiwuwar ya tsiro ya tashi ya zama da shi ya yi toho ya yi ganye ya ci gaba da tafiya amma wanda shi ba kafa shi aka yi ba kawai tsiro shi aka yi aka jingine shi a katanga ba kafa shi a ƙasa ba ai ba zai taɓa yin toho ba to haka suke duk zaman da za su yi ba za su tsiro ba za su amfana da komai ba yanda suke nan haka suke ka annahum khushubun musannada da ma khushub ne mugarrasa wanda aka dasa to za a sa musu rai wata rana wataƙila tsawon lokaci saboda ruwa da damina da makamantansu a sa rai za su tashi to amma jinjinannin itatuwa ne kawai wanda ba wani abin da zai sa a sa ran cewa akwai randa za su tsuro akwai randa za su amfana akwai randa za su tasirantu da zaman su a wurin karantarwa ko zaman su a wurin wahayi na Allah subhanahu wataala da haka haka suke ka annahum khushubun musannada wannan asurar halitta kenan in ka gansa halitta mai kyau shiga mai kyau wataƙila ma ya sha naɗi da sanda da sarbi da komai ka gan shi kawai kana ganin wannan ka ga waliyin Allah daga a zahiri haka suke idan ra'aytum tu'jibuka ajsamuhum in sun zo bayani kuma za ka ji bayanai iri iri wa in yaqulu tasma'a li qawlihim amma dai a zuciya da hali da dabi'a ka annahum kutubun musannada sannan kuma a wuri daya daga cikin sifofin su na batsini matsorata ne su a tsorata suke a kullum yahsabuna kulla sayhatin alayhim duk wani motsi duk wata ƙara za su zaci da su ake yi da an ce yau a zo a yi karatu tunanin su za a taɓa su da an ce a zo a yi wa'azi to za a kawo musu hari za a yi musu raji da an ce kaza duk wani abu da aka karanta zai ji kawai kamar gugar zana ake yi mai ana taɓo shi ne da aka duk inda aka taɓa su da aka taɓo wani abu ya samu da kulla sayhatin alaihi duk wani ƙara jin su zato suke yi kawai su ake nufi da wannan abu da haka duk wanda ya kauta hanya da ya ji an tabo wani abu sai ya dauka shi ake yanzu na cewa a manzon Allah ya ce wa kullu bid'atin dalala duk bid'a bata ce wani zai ce an zage shi saboda ya sabuna kullu sayhatin alaihi duk wani motsi da za a yi da an ce shirka ba kyau shirka kafirci ne sai ya ji kaman to yanzu za a duro kan shi me yasa saboda ya sabuna kullu sayhatin alaihi duk wani motsi kawai za su dauka cewa su ake nufi da wannan motsin to haka sifar munafikai take da ya ji yanzu ana saukar da wahayi tunanin shi to asiri zai tsoro yanzu za a faɗi kaza yanzu Allah zai saukar da wahayi a tona mana asiri kaza a haka suke rayuwa cikin tsoro da firgita amma a zahiri ga su kaman ba matsala kaman lafiya lau tsaf-tsaf haka suke su shigo cikin mutane a yi komai da su ana kai kawo da su amma kullum a tsorata suke ji suke yi kaman yau za a taɓa su kaman yau za a ce kaza kaman kaza haka za su yi ta tafiya to shine ma'anar ya sabuna kullu sayhatin alaihi Allah ya ce humul adu waɗannan su ne haƙiƙanin abokan gaba wanda yake a cikinka kuma yake abokin gabarka shine abokin gaba na haƙiƙa wanda zai sa irin tufafinka ya shiga irin rigarka alhalin kuma a za a batsini ba haka ba to wannan shi ne haƙiƙanin abokin gaba shi ne ɗan leƙen asiri na cikin gida kenan wanda duk abin da za a yi da shi za a yi amma kuma zai fice ya je ya tona muku asiri a inda zai iya zama sababin halakarku gaba ɗaya da haka Allah ya ce humul adu waɗannan su ɗin su ne abokin gaba abokan gaba da haka Allah ya ce fahzaruhu ka ji tsoronsu ka yi taka tsantsan da irin wannan mutane duk wanda zai rinka nuna ma shi naka ne shi naka ne alhalin tafiyar shi daban to wannan ya fi kowa haɗari a cikin al'umma shi yasa ba inda musulunci ya samu matsala a cikin tafiyar tarihin musulunci irin waɗanda suke a ciki da rigar musulunci ba inda musulunci ya samu matsala irin ta wannan bangaren matsalar da musulunci ya samu ta waje ba ta kai matsalar da ya samu ta ciki ba duk daular da aka samu ta rushe ta musulunci sai ka samu akwai hannun waɗanda suke a cikin musuluncin da rigar musulunci shi yasa da ƙyar ka samu wata daula an yi ta musulunci daga farko zuwa yanzu wadda ta rushe wadda babu hannun yan shi'a a cikin rushewarta na cikin gida wanda su ne sababin rushewar wannan daular ta haɗin baki da wasu a waje wanda zai iya yadda ya haɗa baki da kowa ya je soti ya haɗa baki da kirista a kan musulmi ya je wurin ibadar yahudawa ya haɗa yahudawa baki da ba yahudi saboda musulmi to a musulmi ba wanda yake iya yin wannan sai dan shi'a shi kadai zai iya yin wannan aikin da aka duk daular da ta rushe a musulunci sai ka samu akwai irin wannan tasirin a ciki shi yasa ya gina addinin shi akan wannan aqidar bayyana ma abu a fili ɓoye wani abu a zuciya shine sifar daidai da daidai duk inda ya ce in bai da ƙarfi zai shigo duk inda kuka ka yi komai tare da shi masallaci tare komai ibada tare komai iri ɗaya ba zai yadda ya ware a gefe shi daban ba sai lokacin da yake da ƙarfi yake da fawa a kanku to nan ne za ka san cewa shi daban ne kai daban ne to wannan shi ne sifar haƙiƙa sifa ta munafukai haƙiƙanin waƙi'in sifa ta munafukai da haka Allah ya ce humul aduwwu fahdharhu su ne haƙiƙanin abokan gaba su ne haƙiƙanin maƙiya da aka ku yi taka tsantsan da su wanda suke cikinku amma za su iya cutar da ku ta kowace irin hanya ta ko me zai iya samunku za su iya yadda da shi ta kan wannan daga Allah yace qatalahumullah Allah ya tsine musu anna yufakun taya suke bari har ana kautar da su daga hanyar Allah a sa su a wata hanya daban taya mutum da yana zaune da manzon Allah yayi imani da baki amma rayuwar shi da manzon Allah ba za ta iya sa ya dawo ya gane hanyar gaskiya ba tayaya ake kautar da su daga hanyar gaskiya shi yasa duk wanda yayi tafi a irin wannan sifar ta munafinci to sai ya zama fahum la yafqahuna ba zai rinka fahimtar abubuwa ba za a yi ta abubuwa yana wahala amma ba zai iya ganewa ba sai ka tashi daga garinku daga can wani gari ka tafi tattaki saboda me neman lada saboda neman lada shi wanda za a sai tattakin a wurin shi sai dai a ɗauko shi a mota habbacin kujera shi bai buƙatar wannan ladan na tattaki daga gidanshi ba zai iya takowa yanzu ba amma kai daga garinku ka kwashi ƴaƴanka ƙanana da matanka saboda zalunci da cewa la yafqahun ba su fahimta ba su tafi in akwai lada a canza wani garin shi ma ya taka ya je a ga ladan a aikace amma ba za su iya ganewa ba shi ne fahim la yafqahun kenan daga duk wanda ya kauce ma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya azarta a duniya sai ya ga abu a fili iri-iri na waƙi ba zai kuma iya ganewa ba duk yanda za a yi mai bayani ba zai gane ba daga shi yasa Allah yana buƙatar duk abin da za ka yi da Allah ya zama da zuciyarka da bayyananka ya zama iri ɗaya kar ka kuskura batsininka ya zama daban zahirinka ya zama daban ka zama duka zahiri da batsini iri ɗaya to wannan ne za ka iya samun taufiƙi daga wurin Allah amma ba haka ba za ka yi ta ganin matsala duk wata aƙida kowace ce in dai ta ɗauki irin wannan tsarin na munafukai to ki sai ka samu irin waɗannan abubuwan na waƙi'i na cewa fahum la yafqahuna sai ka gan shi a aikace sai ka gan shi a aikace ka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabban shi ya karantar da su ya ilmantar da su sannan ka yarda cewa ba mutane mafi sharri a bayan ƙasa irin wanda suka rayu da manzon Allah kuma ka yarda duk al'umma gaba ɗaya kowace annabi in ka tambaye su waye mafi alkhairin al'ummarku za su ce sahabban annabin su yahudawa a wurinsu ba mafi alkhairi a yahudawa kamar sahabban annabi musa kiristoci ba mafi alkhairi a cikinsu a wurinsu irin alhawariyun sahabban annabi isa amma su in ka tambaye su waye sharrin al'umma su ce sahabban annabi ƙarshen fahim la yafqahun kenan daga in dai mutum ba zai fito zuciyar shi ta zama iri ɗaya da abin da yake a bayyane ba to ƙwaƙwalwar shi ba za ta taɓa yin aiki ba kwata-kwata ƙwaƙwalwar shi ba za ta yi aiki ba daga babu waƙi'i na sifa na munafukai a bayan ƙasa irin aƙidar shi an ci a bayan ƙasa shine waƙi'i na misali iri ɗaya da za ka gani wanda ba ka iya bambancewa ba inda za a ɗauki misalai a kamanta a aikace ɗaya bayan ɗaya sai ka samu sama da sifofi ɗari wanda suka yi tarayya iri ɗaya a cikinsu da haka mutum dole ya zama zuciyar shi ta zama iri ɗaya da bayyanan shi in kana son abu ka fito ka ce kana son shi in ba ka son shi ba ka son shi abinda yake zuciyarka ya zama shi ne a bayyane muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga munafunci na bayyana da na koye ya kare mu ya kare zukatanmu ya buɗe zukatanmu da karɓan gaskiya da sauraron magana da yin aiki da mafikinta ya kuma ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi a cikin waɗannan kwanakin kamar yadda Allah yake so ya yarda ya yafe mana zunubanmu ya gafarta mana kurakuranmu wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك